نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 27 ga watan Rajab shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 8 ga watan 2 shekara ta 2024 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na Riyadus Salihin wallafar babban malami Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji dan malamin da rahama amin yan uwa idan ba amanta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 8 a cikin kitabul istighfar littafin da ke bayani game da istighfari mun tsaya ne a hadisin Thauban radiyallahu anhu yau kuma zamu tashi farkon hadisi na 9 hadisin nana Aisha Allah ya kara mata yarda amin kafin mu shiga cikin hadisi na 9 kai tsaye wancan sati akwai hadisin da muka karanta sai da na dan saurari dan wani clip kadan da Adnan ya gutsura to sai naji akwai kuskure wajen wata kalma da na faɗa hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mal lazima listighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa min kulli hammin farajan to da sai da saurara sai na ji yadda na faɗa abin shine wa min kulli hammin farahan ima kun farajan sai na ce farahan to wannan kuskure ne ba haka lafazin hadisin yake ba yadda lafazin hadisin yake wa min kulli hammin faraja daga kowace damuwa Allah madaukakin sarki zai yayo mutum ita Allah madaukakin sarki ya samu dace amin hadisi na 9 malaiti an wa an Aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minaina na Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance يكفر أن يقول قبل موته ينا يوم ميميت ينا يوم فلا كافم متوسا ميك يوم فلا شين سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سركي يتبتك ألا سبحانه وتعالى تارد قوديا أغريشي إنا نيمن غافر ألا سبحانه وتعالى إنكم توبا زوا أغريشي wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malami suka ce wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta ne a cikin sallarsa a cikin ruku'in sa da kuma sujjadarsa yana kokarin fassara fadin Allah subhanahu wataala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba kamar yadda wata ruwaya daga cikin hadisin da na Aisha ta nuna cewa ya ta'awwalul qur'ana annabi yana kokarin fassara alqur'ani ya sashi a cikin aikin sa duk lokacin da ya ruku'u ko ya sujjada wanda ya fara karshe-karshen rayuwarsa kamar yadda muka kawo wancan sati da ya gabata ina ji ko sati biyu ne lokacin da muke bayani game da idza ja'a nasrullahi wal fath fadin Allah madaukakin sarki da yace fasabbih bihamdi rabbika idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaga addinin musulunci ya samu tagomashi mutane suna shiga suna karbar sa kungiya kungiya jama'a jama'a gari gari to sai Allah madaukakin sarki ya ce da annabin sa fasabbih kai tasbihi bihamdi rabbika tare da gode wa ubangijinka wastaghfirhu ka kuma ne magafararsa innahu kana tawwaba lallai Allah madaukakin sarki shine mai yawan karbar tuba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan kokarin sanya wannan umarni na Allah madaukakin sarki a cikin aikin sa shine sai yake cewa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullahi wa atubu ilayhi kaga subhanallahi wa bihamdihi fasabbih bihamdi rabbika kenan ko astaghfirullaha wastaghfiruhu wa atubu ilayhi innahu kana tawwaba kaga kuma yasa kenan sallallahu alaihi wasallam wato rayu kuma tace annabi yakan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli shi ma dai annabi yasa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli nana aisha Allah kara mata yarda take cewa ƙarshen rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lazimci wannan zikiri yana maimaita shi a cikin ruku'insa da sujjadarsa duk lokacin da ya ruku abin da yake maimaitawa kenan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ko subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi duk wanda mutum yayi yayi insha Allah ta'ala wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wannan hadisi malamai suka ci zai nuna maka falala da girman istighfari ta yadda ƙarshen rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya cike rayuwarsa da shi shine me istighfari neman tuba ga Allah madaukakin sarki rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ƙarshenta a cike ta da me neman gafara da tuba tare da cewa kamar yadda muke can maimaitawa tunda muka fara babin cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mai laifi bane haka ne ba mai zunubi bane babu wani datti na tsofanan zunubi da zaka ce ya shafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma dan ka gane falalai istighfari da tuba ga Allah madaukakin sarki kamar yadda nake ta maimaitawa ba wai lallai sai mai zunubi bane yake istighfari a'a shi kansa istighfari wani lokacin godiya ne ga Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta tabbatawa ne ikrari ne da ni'imar Allah madaukakin sarki da yawa mutum shi yasa lokacin da rayuwa annabi ta zo karshe sai aka umarce shi ya cike ta da me da istighfari haka ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gushi ba yana ta maimaita wannan addu'a har zuwa karshen rayuwarsa hadisi na goma wa an Anas bin radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Anas bin Malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan aikan ko mai hidimar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsawon shekara goma قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزن الله تيرا دا امنتي سكار تبتا اغري شي انا تيوا يقول قال الله تعالى النبي انا تيوا الله مدوككين سركي يتي وانا ايرن حديثي ني ان هو حديثي اوديسي كو يوا الله مدوككين سركي يتي يا ابن ادم يا كاي دان ادم innaka ma da'awtani wa rajawtani Allah subhanahu wa ta'ala yace ya kai dan adam hakika kai duk yayin da ka roke ni ai suka ce ma da'awtani ai mahma da'awtani duk yayin da ka roke ni dan neman gafara ta dan na wanke ka daga zanubanka wa rajawtani kai kuma fata kai kwadayin abin da ke waje na na rahama ghafartu laka Allah subhanahu wataala yace zan gafarta maka alama kana minka akan duk abin da ya kasance gare ka na zunubi da abubuwan da kai marasa kyau wala ubali Allah subhanahu wataala yace ba tare da na damu da yawan zunuban naka ba komai yawan su duka in dai zaka roki Allah madaukakin sarki bit tadarru' wat tadallul da kaskantar da kai da nuna kai ba kowa bane da gaske ka nuna kai ba kowa bane a gaban Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala yace zai gafarta maka zanubanka ai da ma kaida cewa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah madaukakin sarki yace ku roke ni eh Allah subhanahu wataala da kansa yace ku roke ni ku tambaye ni astajib lakum ni kuma zan amsa muku shine jawabu shar'i din wa jazaohu kenan ku roke ni ni kuma zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili. Allah subhanahu wata'ala yace warajautani, sannan kuma kai fata. Arraja'u shine fata kwadai, kai fatan samun rahama ga Allah madaukakin sarki. Kada kuma ta wani hadisin qudsi, Allah madaukakin sarki yace ana inda dhanni abdi bi ko wa ana ma'ahu idza zakarani aw idza da'ani. Allah subhanahu wata'ala yace ana inda dhanna abdi bi, ni ina nan inda bawa na yake zato na. Duk inda kake zaton Allah subhanahu wata'ala to yana wajen. Idan zuciyarka ta baka, Allah madaukakin sarki mai jin kai ne, mai gafara ne, mai kankare zunubai ne, mai kauda kai ne, to zaka samu Allah mai waɗannan abubuwa a wajen. An fahimta? Idan ku kaiwa Allah madaukakin sarki mummunan zato, lalle Allah ba zai gafarta mun ba, lalle Allah ba zai yafi mun ba, kai na sha tafi karfin ciki na, nayi kaza nayi kaza, to kaje nan ma zaka samu Allah madaukakin sarki a wajen. Ana inda dhanna abdi bi, ina nan inda bawa na yake zato na. Duk zaton da kaiwa Allah madaukakin sarki zaka samu Allah subhanahu wataala a wajen. Allah subhanahu wataala ce wa ana ma'ahu idza zakarani, sannan ina tare da bawa duk lokacin da ya ambace ni. Duk lokacin da ka kira sunan Allah subhanahu wataala, to Allah na tare da kai. Lalle wannan gaba a cikin hadisin gaba ce mai girma kwarai da gaske. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce Allah madaukakin sarki ya ce yace ya kai dan adam duk lokacin da ka kiraye ni. Kira wannan iri shine kiran da mutum yayi lokacin da ya zunubi ya saba wa Allah madaukakin sarki, sannan yake fatan samun rahama daga Allah subhanahu wataala a sakamakon zunuban nasa. Sai Allah madaukakin sarki yace ghafartu laka, ni kuma zan gafarta maka. Ma'ana zan lullube dukkanin zunuban da kai, zan sitirce ka, zan boye su kai kamar ba kai ba, shine ghafartu laka. Wala ubali, ba tare da na damu da yawan zunuban naka ba, duk kuma yawan su. Allah madaukakin sarki ce zan gafarta maka. Yabna adama, Allah subhanahu wataala yace ya kai dan adam, law balagat dhunubuka alana as-samai, da a ce zunubanka za su kai alana as-samai, suna tabo sama. Alan shine girgije, inda idan ka daga kanka inda kake hangowa na sama, to nan ne alan sama ta farko, inda idan ka yake iya kaiwa. To inda a ce zunubanka tun daga ƙasa yawan sa ne zai tashi tsirin su ya kai har sama, saboda yawa duk zunuban ka ne. Inji Allah madaukakin sarki, thumma astaghfartani, sannan kuma ka nemi gafarata. Duk wannan zunuban da ka tara lokaci guda, sai zuciyarka ta karye, kaga abin da kai ba kai daidai ba, sai ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yace ghafartu laka, zan gafarta maka. Wala ubali, ba tare da na damu da yawan zunubanka ba. Duk yawan zunubanka duk tarin su indai suka ci karo suka yi arangama da rahamar Allah madaukakin sarki da gafararsa, to rahamar Allah subhanahu wataala da gafararsa za ta rinjayi me wancan tarin zunubin naka, za ta lalata wancan tarin zunubin naka. Wa rahmati wasi'at kulli shay, Allah subhanahu wataala ce rahamata ta yalwace komai da komai. Duk abin da ka sani rahamar Allah madaukakin sarki ta yalwace shi. Saboda ka ba a kwatanta girman wani abu ko girman wani zunubi da rahamar Allah madaukakin sarki. Rahamar Allah madaukakin sarki gaba take da shi. Allah subhanahu wataala ce yabna adama, ya kai dan adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, da a ce kai zaka zo min bi qurabil ardi, da kusan cikin ƙasa, khataya na kurakurai da zunubi. Qurab shine abin da yake kusa da cika wani abu. In aka ce qurabil ard, kusan cikin ƙasa, ka kwatanta girman ƙasa gabas da yamma, kudu da arewa, ta gaba ɗayanta, abin da ya kusa cika ta, a ce duk zunubin mutum ne gaba ɗaya. Allah subhanahu wataala ya ce da a ce ɗan adam zai zo masa da irin wannan zunubin, thumma laqitani,
sannan ka haɗe da ni, inji Allah maɗaukakin sarki, la tushriku bi shay'an, ba ka haɗa ni da komai a wajen bauta, ba ka tarayya da ni, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah subhanahu wa ta'ala ce, ni kuma da na zo maka da kusan cikin ƙasa na gafara. Ka zo wa da Allah maɗaukakin sarki kusan cikin ƙasa, duka zanubanka ne da kurakuranka. Kaga kuwa duk zanubin mutum, duk lalacewarsa, babu yadda za a ce ya cika Kano ma kaɗai da zanubi, iya Kano ma kaɗai, haka ne? To amma Allah maɗaukakin sarki ce, inda ya ce duk duniyar gaba ɗaya, dukkanin ta ƙasa, inda duk yake iya amsa sunan ƙasa, zanubinka ne. Matsala ce da mutum ya haifarwa da kansa da kansa. Sannan sai mutum daga baya gane abin da ya ba daidai bane, ya ce astaghfirullah, Allah kalli zuciyarsa ya ga da gaske yake wannan istighfarin da yi. Allah subhanahu wataala ce, da na zo masa da kusan cikin ƙasa na me da gafara. Malamai suka ce wannan mushakala ce, abinda malaman balaga suke kira mushakala. Mushakala an zo da lafazin ne irinsa don ya yi daidai da shi, amma kai ma ka san gafarar Allah maɗaukakin sarki ta fi ƙarfin me zunubinsa. Ba wai yadda ya zo da zunuban haka Allah maɗaukakin sarki zai zo masa da gafara ba, a'a, gafarar Allah maɗaukakin sarki ta fi ƙarfin me zunubansa. ثم لقيتني لا تشرك به لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفره. wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi, yace hadisi ne da yake hasan. malai ce ananu sama, abinda ake nufi da ananu sama bi fathil ayn, wannan ainu din kai mata fataha. qila, wasu daga cikin malamai suka ce huwa sahabu, shine girgije. al ananu huwa sahab, shine girgije. وقيل وسمع لما سكت هو ما عن لك منها اي ظهر شيني ابن ده يبينا اغريك daga sama abin da idan ka daga idanka me kake fara hangowa wannan inda idanka yake fara kaiwa shine al'anan dade ai shine ku saman da yake wa qurabul ardi me ake nufi da qurabul ardi bi dammil qaf ma laysa da yuwa qafun dinnan damma warwaya bi kasriha an ruwaito da yi mata kasra ma'ana qirabul ard maimakon qurabul ard di ya tabbata wa dhammu ashhar ma la yace amma yin damma shine lughar ko abin da yafi shahara wa huwa ma yuqaribu mil'aha shine abin da ya kusa da ya cika ta in aka ce ma yuqaribu kaza abin da ya kusa saura kadan amma bai kai ba to ma'ana da mutum zai zo da kusan cikin ƙasa abin da ya rage a ƙasa ɗan kaɗan ne bai cika ba duk zunubi ne duk saɓan Allahnsa ne amma sai ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki lallai Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa lallai ƴan uwana in muka kalli wannan hadisin da kyau za ku ga hadisi ne da yake da matuƙar sa rai ga dukkanin mutumin da yake da zunubi duk mutumin da ya saɓa wa Allah maɗaukakin sarki idan an karanta masa irin wannan hadisin zai san lallai akwai raja'i har yanzu akwai fata daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul zumar qul ya ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim kaga ya musu ya rasulullah waɗanda suka sha ta fi ƙarfin cikin su suka yi barna a rayuwarsu suka yi wa kansa abin da bai dace ba suka keta dokokin Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗeba tsammani daga rahmar Allah maɗaukakin sarki kada mutum ya taɓa tsammani akwai wani zunubi ko wani kuskure da wanda Allah maɗaukakin sarki bai gafarta masa ba shi kansa wannan tunanin saban Allah ne ina fatan fahimta kai tunani kana da wani zunubi da Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta maka shi ba shi kansa wannan zunubin matsala ne dan idan ka kalla duk zunubin da mutum zai akwai zunubin da kai shirka ne yan uwa babu zunubin da kai shirka duk girman zunubin da mutum yayi bai kai shirka ba to amma ita kanta shirka din Allah maɗaukakin sarki yana gafartawa ko ba gafartawa yana gafartawa idan mutum kamun ya mutu ne yanzu arna nawa ne sun dade suna shirka kuma kaji an ce an ji an musuluntar da su ba haka bane kuma saboda gata ma addinin musulunci yace duk abin da suke a baya duk an kankare sun dawo fresh sai fresh kamar yanzu aka halice su haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce al-islamu yahdimu ma qablahu, addinin musulunci yana rushe duk wani aiki mara kyau da mutum ya kafin sa. Duk abin da ka san kai kafin addinin musulunci shan giya ne, sata ne, zina ne, menene kafircin nan bautar gunki, duk da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shikenan duk waɗannan abubuwan da an lalata su an rushe su. To indai Allah madaukakin sarki zai gafarta wanda wani laifi ne mutum ya fi karfin mutum, kai dai kawai abin da ake so shine zuciyarka ta ji tayi ba daidai ba, ka ji kuma a ranka ka daina wannan abin, ka koma ga Allah madaukakin sarki ka ce Allah na tuba, ka sha mamaki Allah zai gafarta maka. Ina fata an fahimta. Shi sai Allah madaukakin sarki ya ce la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Wallahi wannan ayar akwai dadi. Allah ce lallai Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai duka jami'an, duka. In aka ce duka akwai abin da ya rage? Ba wani abu da ya rage, duka. Wallahi Allah madaukakin sarki yaso duk sai gafarta maka. Annawa akai kuma dewa. Eh dewa. Wani sahabi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musulunta. Farkon musuluncin sa kenan sai jihadi ya taso sai ya zo jan jihadin. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ina jiyo kanshin aljanna a bayan dutse ya faɗi sunan wani dutse. Sai sabin ya ce Rasulullahi yanzu in na shiga wannan yakin aka kashe ni yanzu na zama dan aljanna kenan. Annabi ya ce kwarai da gaske. Shi diya ta nufa abin da ya yi a baya, yayi kaza yayi kaza, amma yanzu an ce masa idan ya shiga aka kashe shi a jihadi ya shiga addini zai shiga aljanna. Dabino ne annin sai na ci sai ya ga ayya tsaya sun yi dabino mabata lokaci ne sai ya zubar da su sai ya shiga filin daga kawai ya kutsa ya je ya kashi ya kashe ya kashe shi ma aka kashe shi. Annabi ya kabbara ya ce yayi aiki dan kadan gashi kuma ya shiga aljanna. Haka Allah madaukakin sarki yake yan uwa, shi sa ka kasance mai wa Allah madaukakin sarki kyakkyawan zato a ranka. Eh shi sa Imam Qatada Allah ya masa rahama yake cewa Al-Qur'ani mai girma yazo bidda'i waddawa, yazo da cuta da kuma magani. Yace fa amma da'u fa dhunub wa amma dawa fa lisifar. Yace kaga cutar da Al-Qur'ani yazo da shi dan ya nuna maka abu kaza cuta ne shine zinubai. Al-Qur'ani ya nuna mana abu kaza ai duk zinubi ne ko kaza saban Allah ne kaza ba daidai bane duk sai da Al-Qur'ani ya kawo maka. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاثم والبغ دب يا كاو دي يا كاو sannan sai yace menene kuma maganin waccan cuta da alqur'ani ya kawo shine al-istighfar, kai istighfar. Shi sa fa babu wanda yake wa shedan cikas ya bawa shedan matsala kuma mai istighfari, ba wanda yake ba shedan matsala kuma mai istighfari yan uwa. Saboda shi shedan ya gama dare tarkon sa ya kama ya sa kayi kaza kayi kaza kayi kaza ina kaman da ya samu abokin zama a wuta tare kawai sai kace astaghfirullah sai Allah ya din na gafarta maka kai wanda ya dawo da ni ba sai baya kuma ya saki sabon aiki sai ya kuma ya saki sabon aiki istighfari kenan yan uwa. In dai zaka riƙa istighfari insha Allah ta'ala zunubi zai zanta tattare da kai ba. Babban dai abin da ake so shine duk abin da ka san Allah ya hana ka guje shi daidai iyawarka. Lokacin da kafarka ta zame ka fada to yi istighfari, ka tuba a cikin zuciyarka sannan ka istighfari, Allah zai gafarta maka. Allah ya gafarta mana gaba daya. Hadisi na 11 wanda shine na ƙarshe a cikin wannan babi, wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga sahabi Abdullahi dan Umar dan Khattabi Allah ya kara musu yarda, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ma'sharan nisa, ya ku taron mataye. In aka ce al-ma'shar ko al-qaum ko ar-rahat ko an-nafar, dukkanin su wannan alfaz ne ta dullu ala jama'ati adh-dhukur, alfaz ne ta dullu ala jama'ati adh-dhukur, lafzai da ake amfani da su wajen nuna jama'a wasu mutane masu dan dama na mazaje. Amma wani lokaci sukan zo da lafazin mata a matsayin majazi. Ina fata an fahimta. Akan ar kalmar a ɗora wa mata ma, kamar wajen da annabi ce ya ma'asharan nisa, ya ku jama'ar mata. Ina fata an gane, ya ku taron mata. Tasaddaqala, annabi ce ku yi sadaka. wa akfirna min al-istighfar, sannan ku yawaita istighfari. Inji annabi yake ga mata, fa inni ra'aytu kunna akthar ahli an-nar. Annabi yace saboda ni na ganku ku ne mafiya yawan yan wuta, wanda za su fi shiga wuta. In ka kwatanta tsakanin maza da mata, mata ne mafiya yawan yan wuta akan maza. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kiyaye. قالت امرأة منهن, wata mata daga cikin matayen da annabi yake wannan magana sai ta zumbar ta miƙe kamar yadda zo a wata ruwaya, sai ta tashi. Wata ruwaya mata ce safa'ul khaddain, tana da wani fari anan kuma tunta haka ita matar. Shi sahabin da yake rawaito hadisin ya ganta yake kamanta yadda take, yace wata mata ta miƙe a tsakiyar min sitatin nisa, daga tsakiyar mata kawai sai ta tashi. Ta ji an ce da ƴan wuta ne su galibin su, ba dole hankalin ke tashi ba. Sola ka sai ta tashi, zai tambaya ta miƙe ɗan uwa. Wannan ya faru ne a ranar Idi, ko dai karamar Idi sallar, karamar sallar ko babbar sallar. Kun san idan limami ya sallar Idi ya gama, za a yi me khutba ko? To wannan khutbar da annabi ya bayyana wa maza, tunda a lokacin ba da loudspeaker ake yi ba, da me ake yi da baki, kuma mutanen da yawa da annabi ya yi wa taron maza, sai ya gangara, sai Bilal yana binsa a baya, sai ya ji har inda mata suke. Da annabi ya je tsaya a wajen mata, to shi ne ke musu wannan hudubar. Sai ya ce, ya ku taron mataye, yau wa'azin naku na musamman ne. Annabi ya ce, ku yi sadaka, ku yawaita istighfari. Waɗannan abubuwa guda biyu annabi ya gaya musu. Ya ce, saboda an nuna min, kamar yadda ya zo a cikin wata ruwayar, an nuna min. Wata ruwayar kuma ya ce, na gani duk abu ɗaya ne, mafi yawancinku ku ne ƴan wuta. Sai wata mata a cikin matan sai ta tashi, sai ta ce, malana aksar ahlin nar, ya rasulullah, me yake gare mu da muka kasance mu ne mafi yawan ƴan wuta, me muka yi? Wannan abu ya jawo mana wannan al'amari. Kun ta yi tambaya mai kyau ko ba ta yi ba? Ta yi tambaya. Kala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ba ta amsa, ya ce, tukfirna la'ana wa takfurna al'ashira. Wannan ruwaya sai annabi ya gama ta wasu abubuwa guda biyu. Ga su nan, tukfirna la'ana, kuna yawaita tsinuwa. Abinda ke jawo mata yawan shiga wuta, yawan tsinuwa, yawan dura ashar, yawan zagi. Da yaro ya abu sai a ce, Allah wadaranka, Allah ya la'ance ka, Allah ya baka zan kaza kaza kaza, da Allah haka ne ko baka bane? To me yasa annabi ya ga musu wannan? Dan ki ji ki fita daga cikin ƴan wutan nan. An gaya miki ne dan ki ji abinda yasa zaki kasance daga cikin ƴan wuta, sai ki marmaza, sai ki kama bakinki daga wannan al'amari. Abu na biyu, wa takfurna al'ashira, annabi ya ce kuma kuna kafircewa miji. Me kafircewa miji? Har wata tambaya ta ce, ya rasulullah, abinda annabi ya ga musu a wata ruwaya ya ce, wa takfurna, kuna kafircewa. Sai ta ce, a nakfuru billahi ya rasulullah, muna kafircewa Allah ne? Sai annabi ya ce, a'a, bal takfurna al'ashira, ba Allah kuke kafircewa, miji kuke kafircewa. Me ake nufi da kafircewa a wajen? Shine butulci. Kuna butulce wa miji. Wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace, law ahsanta ila ihdahunna thumma ra'at minka shay'an laqalat ko qalat ma ra'aytu minka khayran qattu. Annabi yace, da zaka kyautata wa ɗaya daga cikin su tsawon lokaci, kai taimaka mata kullun, ka kawo hidima, ka kawo awalaja, ka kawo kaza, ka kawo kaza, kullun kana ta yi. Ta ce, rana ɗayan in ta ga ɗan abin da ba daidai ba, ta ce, za a yi ashobe, za a yi abokan kokace, babu hali. To sai ka ji ta ce, ma ra'aytu minka khayran khatu, baka taɓa yin aikin alkhairi, me ka taɓa yin mu? Tun da kake zaman mu da kai, me ka taɓa yin mu? Wannan ai halinsa ne ko? wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace, tukfirnal shaka. Annabi ya ce, kuna yawaita kai kara, maimakon kuna yawaita la'anta, sai annabi ya ce, kuna yawaita kai kara da abin da ya kamata da abin da bai kamata ba, da abin da ya dace da abin da bai dace ba, duk za a ji a kai kara. Ai ta faɗa, kai kuka, ta kai kuka, da an yi abu a je a kai kuka, da an yi abu a je, da an yi abu kaza a rataye zani a tafi gida, da an yi aka dau mayafi a tafi gida, a je a kai kuka, yi min kaza, yi min kaza, yi min kaza. Shi zaman duniya ba hakuri ake bane? Da Allah ba hakuri ake ba? Ai, yadda Allah madaukakin sarki ya halicci duniyan nan dukkaninta daga farkon ta zuwa ƙarshe, ƴan uwa, wallahi zaman hakuri ne. in kaga mutun yana zaman buɗe hannu da miƙe kafa da daga kaito aljanna ne ba haka bane amma a duniya duk zaman hakuri ne baran ga maka zaman ka da iyayenka hakuri ne zaman ka da ƴan uwanka hakuri ne zaman ka da matarka hakuri ne zaman ka da ƴaƴanka hakuri ne zaman ka da makotanka hakuri ne zaman ka a kasuwa zaman ka a makaranta ko ina sai kai hakuri dan babu wanda ya isa ya ce ya je ya raya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na faɗa ba a yi masa abin da ba daidai bane za a yi masa shi ma zai yi ko ba zai ba to kai ma yadda aka hakuri da kai ma sai ka yi me kai hakuri haka rayuwar take to shi yasa ba a san yawaita kai ƙara kai ƙara ka kai ƙara wajen wanda ya kamata kai ƙara wajensa shine Allah madaukakin sarki ba mutum ba ya ba mutum ba shi yasa inda iyaye mata sun gane galibin matsaloli wallahi a gida ya kamata a rinka warware su dan abin da yake lalata aure galibi kaga aure ya haƙi daɗi yawan kai ƙara ne ki sani cewa duk lokacin da ka ɗauki ƙara mijin ki kaje kika kai kika gaya wa mahaifiyarki musamman ki gaya wa mahaifiya mace to daga lokacin ta fara sawa wani baƙin fenti na mijin a cikin zuciyarta ba haka bane ya fara cutar mata da ita sawa'un gaskiya kika gaya mata ko ƙarya ne ita abin da ta fara kawo shine ya fara cutar mata da ita ya fara zalunta yanta to shi san tana ganin ka da fari yanzu sai ta dan fara gaisawa sama haka da Allah ba haka bane abinda tsakanin ke da shi za ku zauna cikin maganganu masu daɗi ko warware shi an gama amma sai ki ɗauka ki je kika to wasu ma za su tsara ba ma iyakacin iyaye ba a je a kaiwa ya a kaiwa tsawa a kaiwa har akan titi kaiwa ake har a facebook kaiwa ake har a wasu kaiwa ake ba haka bane wai in banda tsaban lalacewa ma da rashin tunani wai mace wai ta zo facebook tana bayani waga abin da mijinta ya mata tana neman shawara dan Allah ka duba wani abu sai a samu wata a gefe wai ita ce mai ba da shawara in ka bibiya ko auren ba ta da shi ba maybe ta je ta lalata nata auren ta balla shi ta fito kuma tana ba masu aure shawara to ke wace irin mara hankali ce saboda Allah ta zauna ta yara nata auren mana to lallai gidajen aure akwai buƙatar su kalli wannan nasiha ta manzon Allah ira da aminci su tsara tabbata a gare shi kaga yawan kai ƙara da rashin godiya wa miji na ɗaya daga cikin abin da ke jawo mata matsala annabi ya ce inda za ka kyautata ɗaya daga cikin tsawon zamani rana ɗaya inda za ta ga wani abu sai ta ce baka taɓa min komai ba wannan kuma ɗabi'ar mata ce tsakani da Allah ba dukansu ba akwai masu kirki wanda ba suna gani amma dai tunda annabi ya faɗa haka ne ko ba haka bane haka ne to sai annabi ya ga mata dalili ita kanta da aka ga mata dalilin sai ta ga haka ne fa ma ra'aytu sai annabi ya ce mata ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhilubbin min kunna sai annabi ya faɗa wata magana barko ji wannan ya bone ko zargi sai annabi ya ce ma ra'aytu min naqisati aqlin ban taba ganin wasu masu raunin hankali ba wa dini ma kuma su kuma raunin addini aghlaba li dhilubbin amma suke rinjayar da maabocin hankali cikakken hankali su rinjaye shi su rudar da shi su hana shi sakat min kunna kamar ku wannan yabo ne ko zargi annabi ya ce bai taba ganin mutanen da suke su hankalin su mai rauni ne ba haka bane sannan kuma addinin su ma mai rauni ne duk za ku zo ku ji dalilin raunin hankalin su da kuma raunin addinin su amma annabi ya ce suna rinjayar mutumin da yake gani yafi kowa hankali mutumin da ya ga yafi kowa tunani yana gani idan ya zo a gaban mutane shi kowa shi yake saurare in ya shiga gida sai ya ga yayi haka kuma ba haka bane yanzu shi ne mai saurare ba shi yake saurare wallahi gaske wallahi kuwa a zazzaga masa ya ce to sai abin da sai dai ayi hakuri inda kana son zaman lafiya sai ba haka bane wallahi sai an yaka in kana son zaman lafiya in ba haka ba kuma sai dai kai ta daurawa kana warwarewa eh shi sa wani mawaki yake cewa a baitin yana cewa yasra'na dhallubbi hatta la haraka bihi wa hunna adhafu khalqillahi insana. Yace innal uyuna allati fi tarfiha hawarun qatalnana thumma lam yuhina qatlana. Yace yasra'ana dhallubi hatta la haraka bihi wa hunna adhafu khalqillahi insana. Ina ji kamar jarir ne yake bana. Yace innal uyuna allati fi tarfiha hawarun. Yace hakika idanuwan da gefansa wanda zaka ganshi akwai baki, bakin da yayi baki wuluk, idan mata yake nufi kenan. Yace qatallana, wannan idan kallam yana kashe mu. Thumma lam yuhina qatlana, sannan wannan kisan da yake mai da kirmi ke iya tashi. Yace yasra'ana, wannan budurunsa yake yabo can, budurunsa yake kifa ya abin din حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارنا بالجيران ديرانا يا حبذا ساكن الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا هكذا مدروسة كواقع فهيزو عندك سوى لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت kada Allah ya wa duniya albarka duka inda ta yanke asbaba dunyaki min asbabi dunyana sababin duniya ki da sababin duniya ta taraba mu to wannan duniya ba ta da albarka shine ce to irin wannan idanuwan yasra ana zallubi suna iya daukar mutumin da yake ma'abocin hankali su fada shi da ƙasa su kayar da shi kayarwa ta ma'ana ba ta zahiri ba yace hatta la haraka bihi har kaga ya kasa motsi yace amma kuma hunna adhafu khalqillahi insana kuma su ne mafiya rauni a cikin halitta Allah madaukakin sarki su waye waɗannan iran ku ya dade kenan hake to yayi daidai da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Amir al-Qais a cikin baitin sa yake cewa ma zarafat aynaki إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل يتي وما ضربت عيناك ويبك زبد حواي دغ إدانوانك با إلا لتضربي سيدنك ببك سوكا أتكين زوتياتا دكبيا أبن كشوا دروان بيجي أبن نفشيني إدان نمجي idan namiji ya ga mace tana kuka wacce yake so da Allah yake ji ba an kalasa tashi yake ba to idan mace tana so ta yi wa namiji wani abu wanda hankalinsa zai tafi ko kuma ta samu wani abu a wajensa ba ta buƙatar ta yi fada ba haka bane ba ta buƙatar ta yi tsiwa ba ta buƙatar ta yi zagi yawa kawai ta yi kala tausayi ta fara kuka ba shikenan ba sai ka ji mutane su to ai abin duk bai kai ga haka ba me haka duk da kai ga haka ba yanzu dai nawa kike so ko kuma me ba shikenan ba ta samu shine ma zarafat aynaki illa litadribi bi sahmayki fi a'shari qalbi muqattal Allah ya samu dace
amin
annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ga mata haka qalat sai wannan mata dai ta ƙara tambaya tace ma nuqsanul aqli waddini ya rasulullah me kake nufi da raunin hankali da kuma raunin addini da kace mana da shi kala sai annabi ce shahadatum ra'ataini bi shahadati rajulin shaidan mace guda biyu ɗaya ce da shaidan namiji ɗaya ba haka bane a shaidar bashi mai Allah madaukakin sarki yace a samu namiji guda nawa guda biyu idan ba samu namiji guda biyu ba fa farajulun wa mar'atani ba haka bane fa in ممن ترضونكم من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى دقسكي وندك كيدا دا شيدا سيئ الله أن تضل إحداهما إذن تير تبتا تمنتا فتذكر إحداهما الأخرى إيه سيتتناتد إيدا تكاغ ونن رونا هنك لين يكبار رونا هنك لبني رونا هنك لين يد الله يجنا ماتي دي يد يجنا مجا أكيبان بانشي wannan fifitawa ne daga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya ce walil rijali alaihinna mi daraja, wannan haka Allah madaukakin sarki ga dama ya ce mazaje suna da wata daraja ta musamman akan mataye duk duniya tunda Allah ya halicci duniya zuwa yanzu haka al'amarin yake. duk wanda yake cewa sai ya daidaita namiji da mace to wannan fitona fito yake da sunnar Allah madaukakin sarki an gane Allah ya ce namiji yana da wata daraja akan mace haka al'amari yake duk wanda yace lallai lallai sai an samu equality gender equality to wannan so yake yayi fitona fito da Allah madaukakin sarki akan sunnar da ya tsara ta rayuwa ba za ta yi ba komai daban-daban haka Allah madaukakin sarki ya bambanta shi shi sa duk wanda yace zai bi kururuwar turawan yamma zai goya musu baya wajen kwatawa mata yanci wajen ai kaza wajen ai kaza wajen ai kaza zai kare abalbance ne alalaci ko ba zai kai ga cimma abin da yake nufi ba dan su kansu turawan wanda suke masa barbarar tunanin da yazo yake kokarin kawo mana shi nan za ka ga ba su daidaita namijin da mace ba ba haka bane duk kasashen da ka sani na turawa ka je ka gani duk wani abin da ya kamata a ce an kalle shi suwaye suke yi maza ne suke yi su me yasa ba sa sa matan akwai ina da ina ta ba ta amfani mata to me yasa su ba sa sa sai mu har yanzu wannan yancin matan da ake tuwa da sauransu zaga su ba su fara ba mata yancin ba mu suke turo shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shedan namiji daya daidai take da shedan namiji mace guda biyu sannan watamkuful ayyama la tusalli raunin addini kuma da mace take da shi shine mace tana zama tsawon wasu kwanaki ba ta sallah haka ne ko ba haka bane mace tana jin al'ada tana sallah ne ba ta sallah ko kuma wannan sallar da ta bari wannan tsawon kwanaki guda bakon ko shida ko kaza tana rama su ba ta ramawa wannan sallolin sun wuce ko ba su wuce ba sun wuce tare da cewa addinance ba ta yi laifi ba ba abinda ta yi babu laifin komai akan ta amma ka kalla da kyau wannan sallolin da ta wuce duk rana ɗaya guda biyar za ta sun wuce ta kai kuma duk rana ɗaya kana guda biyar ka samu fifiko akan ta ko baka samu ba ka samu to shine raunin addinin da annabi yake nufi wannan kawai haka Allah madaukakin sarki ya raba rayuwar ya bawa kowa irin tasa kowa ya tsaya a matsayinsa namiji ya tsaya a matsayinsa na namiji mace ta tsaya a matsayinta na mace idan mace ta yi aiki tukuru ta bautawa Allah madaukakin sarki ta ji tsoron Allah to za ta fi maza da yawa shiga a wajen Allah madaukakin sarki ba haka bane ɗaya ku akan samu mata da yawa da sunfi da yawa sai annabi ya ce kamula minar rijali kafir yace da yawa daga cikin mazaje sun samu cika da yawa da duk annaban Allah cikakku ne da manzanninsa amma annabi yace babu wanda suka samu cika a cikin mata sai mata ya guda uku da Asiya matar Fir'auna sai wace Maryam imra'atu Ibrahim mahaifi annabi Isa sai wace Nana Aisha Allah kara mata yarda su sun samu cika inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mace ta yaddi ita mace ce ta bauta Allah matsayin ta na mace za ta samu kima da martabar da maza da yawa ba su samu ba amma ta ce sai ta yi dage sai ta kawo namiji wannan matsala ce sai mace ta yi shiga irin da namiji sai ta yi siyasa irin ta namiji sai ta yi kaza irin namiji wannan sabawa Allah ne subhanahu wataala wannan hadisi rawahu muslim ba muslim ya fitar da shi باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة الله يسامح دغتي باب ان زي بياني game da abin da Allah madaukakin sarki ya tana dawwa bayin sa mu'minai a cikin aljanna yanzu zamu shiga aljanna kenan insha Allah ta'ala zamu ji abin da ke cikin aljanna qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin surati Hijr yace lallai almuttaqina masu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wanda Allah ya shimfiɗa doka suka bi Allah ya ce baya so suka bari suka rayu aka suka mutu aka idan Allah ya tashi alƙiyama sai yace fi jannatin suna cikin wata aljannatai wa uyun da kuma maremari na ruwa an aka ce al-uyun jam'i na al-ayn shine idan ruwa inda ruwa yake tsatsafowa yake fitowa wanda idan ruwa kuma shi yake samar da me anhar haka ne ko ɗan ƙananan ƙoramu da suke gudana saboda haka aljannatai ne da suke da ƙoramu da suke gudana a cikin su me yasa aka ce jannatin aljannatai saboda duk mutum ɗaya duk wanda ya shiga aljanna ba fa aljanna ɗaya za a bashi ba aljannatai ake bashi Allah ce wa liman khafa maqama rabbihi me jannatan ba aljanna ɗaya za a baka ba, aljanna biyu za a baka, kowace ɗaya tafi duniya da abin da ke cikinta sau goma. Kowace ɗaya tafi duniya da abin da ke cikinta sau goma, ba fa masallacin nan ba aka ce ba, ba Hausawa ba, ba Kano ba, ba Najeriya ba, duniya duka sau goma kuma. Kai da yi ƙoƙari ka shiga kawai. Allah ya ce udkhuluha bisalamin aminin, za a ce musu ai wa qila lahum, za a ce da su udkhuluha, ku shige ta bisalamin, cikin aminci. Malami suka ce assalamatu min al-afat, aminci daga dukkanin wani abinki, ba rashin lafiya, ba tsufa, ba bayan gida, ba majina, ba jinin al'ada, duk wani abinki babu shi a cikin, babu shi a cikin aljanna. Bisalamin, da aminci, kuna cikin aminci. Wasu malami suka ce kuma ai za su shiga ne bisalamin, ana yi musu sallama, malami su ne, mala'iku su ne musu sallama, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, za a rinka musu sallama, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Mala'iku su rinka musu kirari suna cewa aminci ya tabbata a gare ku, kun tsarkaka, kun dadada, kun tsaftata, ku shiga cikin ta, kuna cikin aminci. Amin amin. To wannan shine bisalamin din, amini da kuma suna amintattu a cikin ta. Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghill, za a cire dukkanin abin da ke cikin kirazan su, min ghill, na gilli da suka taho da shi daga duniya. Ma'ana babu wanda zai shiga aljanna da gilli. Za ta iya yanzu a ce akwai dan wani gilli gilli, in aka ce al-ghillu ya shafi al-hasad wal-hiqd والبغضاء والشحناء دي يا شيخ ديك يايا غابا حسدا حقدي دي يا شيخ ديك دك الجلني تو كاغا دو ودان ابوبون ولا با داي دشي داك شيغا الجنه دشي باك شيغا الجنه دسو با ذات ايييوا كاي ايكين كيركي اما اكوي دان دان بربشي بربشي وانا ابو ا cikin ranka ina ba ta an fahimta wani yema ka wani abu kana jin haushin sa ba haka bane kuma kai ayikin kirki ayikin kirkin kuma yarin zai name na banza dinka to zaka shiga aljanna to amma ba za ka shiga aljanna da wannan gillin ba. So da haka hadisi ya tabbata, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace idan aka je za a tsaya akan wata gada, wata kantaratu, kamar ka ce wani wata maraba, wata gada tsakanin wuta da aljanna, haka manzon Allah ya faɗa. Tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, anan za a yi kisasi. Sai a ce to duk wanda yake bin wani abu na bashi na mutunci ko na kaza na yazo ya bayani. Sai ce to ni wannan kwanakin bayan mana karatu ya harare ni. Ce to rama kai ma sai rarin shi ma, ce wannan kwanakin baya ya zuwa dan goga mun motarsa ya bata mun, sai a ce to kai ma rama. Duk sai an yi wannan, kowa sai ya tabbatar da cewa baya bin wani wani abu, sannan sai a ce to ku shiga aljanna. Haka za su shiga aljanna. Manzon Allah ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, zuciyarsu a wanke take tatas, babu wani abu na gaba ko kiyaya ko jin haushin wani a cikin ransu. Allah ya samu daga ciki. Shine wana za'ala ma fi sudurihim min ghillin. Allah ya ce ikhwanan, za su shiga aljanna a matsayin ƴan uwa, kowa yana son ɗan uwansa. Ala suririn, suna kan wasu irin gadaje na alfarma, mutaqabilin, suna fuskantar juna. Eh haka, wannan yana kallon wannan, ka san idan ka ga wani ya zauna wani ya juya masa baya, wannan zaman me ake kenan? Zaman ƴan murna, zaman duya da manja ake. Amma kana kallo na ina kallon kamar ne wa juna murbishi, wannan ne kenan, akwai soyayya kenan ko zama yin aljanna kenan. Shine mutaqabilina, wannan na kallon wannan, wannan na fuskantar wannan. Haka Allah subhanahu wataala ce la yamassuhum fiha nasabun, babu abinda zai shafe su na gajiya a cikin aljanna. Wama hum minha bimukhrajina, sannan ba su kasance za su fita daga cikin aljanna ba. Babu gajiya aljanna, ma'ana babu wahala kwata kwata. Shi sa wata rana mala'ika Jibril ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace masa ga matarka nan Khadija ta taho da madara ko ruwa a hannunta, za ta kawo maka. Idan ta zo ka ce Allah madaukakin sarki yana gaishe ta. Allah ya ce a ce yana gaishe ta. Eh kai subhanallah, wannan sai an tsaya, sai an yi wa mini salis a nan wajen. Allah fa yana gaishe ta ƴan uwa. Eh mala'ika Jibril ne dan aikin, aka ce a ce Allah yana gaishe ta. Ba kuma wannan ba sai aka ce ya gaya mata cewa Allah ya mata tana don wani katafaren gida a cikin aljanna. la nasaba fihi wala sakhaba ba hayaniya a gidan ba kuma gajiya ba shan wahala ba girki fa ba hura wuta ba kunna gas ba shara ba wanke wanke ba gyaran daki wa yake ta wani gyaran daki ga wildanun mukhalladuna nan suna kaiwa da komowa ga sunan ba wannan kwata kwata sannan ba hayaniya kana so kai bacci yanzu kawai sai ka je mai sallan magani ya dame ka ba ka bane wallahi banda aljanna Allah ya ce la sahaba fi la sahaba babu hayaniya irin wannan gidan Allah ya ce a gidan Aisha an bata babu wahala sannan abin da yafi komai dadi shine yan uwa Allah madaukakin sarki cewa ma hum min habi mukharijina yan aljanna idan suka shiga ciki ba za su fita ba to kaga wannan ya fa aljannar dadi ya fa aljannar dadi saboda ka kalli da kyau yan uwa ka gani yanzu abin da yasa mutane suke cikin kunci da matsi shine tunanin abin da ke hannunsu zai kare ba haka bane kana da dukiya yanzu ga wani yana da gida yana da mota yana da sana'a yana da komai amma kullun takeicinsa ya za a yi wannan abin da yake tattare da shi ya tabbata shi kansa wannan fa azaba ce wallahi shi kansa wannan azaba ce shi yasa zaga manya-manyan masu kuɗi na duniya sun fi kowa cututtuka mai dalili saboda sun fi kowa tunanin kuɗi kai yanzu kuɗin ka ɗan ne baka da wani tension da yawa amma su kullun za a ce nan wajen an samu riba nan an samu asara nan an samu kaza to kullun abin da yake tunani shine abin da yake da shi ya zauna ba zai gushe ba to Allah ya baka lamunin cewa ba za ka fita daga gidan aljanna ba daɗin nan ka shiga kenan har abada me yake wannan daɗi wama hum minha bimukharijin Allah ya samu daga cikin aljanna hijr aya ta 40 zuwa ta 48 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ibadi ya kubayina la khawfun alaykum alyawma ba ku da tsoro a wannan yini wala antum tahzanuna sannan kuma ba ku da damuwa ko bakin ciki malami suka ce la khawfun ba ku da tsoro bisa abinda za ku tarar a gaba Allah mun ce muku aljannati wala antum tahzanuna ba ku da bakin ciki zuwa abinda kuka bari a duniya Allah madaukakin sarki zai kula muku da shi ba ku da wannan tsoron alladhina amanu su wane ne sai Allah ce su ne waɗanda suka yi imani bi ayatina da ayoyinmu wa kanu muslimina suka kuma kasance masu miƙa wuya masu sallamawa ga dukkanin umarnin Allah madaukakin sarki da manzansa Allah madaukakin sarki ce udkhulul jannata su ma za a ce da su ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da mata yanku tuhbaruna kuna masu jin daɗi da watayawa da shakatawa a gidan aljanna saboda idan kai da iyalinka kun yi abin kirki a duniya tare ku shiga aljanna amma idan mutum yayi abin kirki iyalinsa bace abin kirki ba to shikenan sun rabu ana mutuwa sun yi me sun rabu yadda kaga matar annabin Allah Lut alaihi salam matar annabin Allah Nuh alaihi salam rabuwarsu da su shine me mutuwarsu ba haka bane su ƴan wuta ne su kuma annabawan Allah ne wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru mar'ata Nuh wa mar'ata Lut kanata tahta abdain min ibadina salihain fa khanatahuma sai Allah ya ce falam yughni anhuma min Allah me wa qila dukhulan nara shikenan amma idan mutum yayi aikin alkhairi sai ya kasance yayi abin da yafi na matarsa yayi aikin da ya tsira na matarsa to aljanna ta daban-daban ce aljanna kusan bene-bene ce ko bene-bene ce ko kowa ko irin martabarsa na gaya muku cewa tsakanin bene na farko da bene na biyu kamar sama da ƙasa ne haka suke hango su ba irin benen ka bane ana da didibdi kana ji a'a bene na ƙasa in yana so ya kalli bene na sama kamar yadda zaka daga kai ka kalli sama ta daya haka manzon Allah ya ce tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi kaga tazarar da yawa ko to wani sai ka same shi yana bene na farko ne kuma yana bene na 50 wannan 60 wallahi gurgurdan aikin ka dan uwa gurgurdan bin Allah ka ko ka shiga fa wani ya fi gaba aljannan ma fa gurgurdan kwarai da gaske gurgurdan aikin ka to idan Allah madaukakin sarki kaddara miji ya fi mace aiki miji yana bene na 20 mace tana bene na 3 to albarkacin mijin sai a dauko ta sai a mai da ita wajen sai a ce dake wajen mijinki wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana ذريتهم Allah ce ma alatnahum min amalihim min shay kullu mar'in bima kasaba rahin za a riskan musu da zurriyarsu wannan ceto ne da Allah zai ba wa mutane shi idan kai aikin kirki to hatta iyalanka da za a dauko ka hada ku amma kai idan ita bata shiga aljanna ba wannan wani abu ne da ba Allah subhanahu wataala yace yutafu alaihim bisihafin za a rinka kewayawa ana kaiwa da komowa bisihafin da plate sihab jam'i ne na sahabu shine plate ko mazibi kwano irin na yan gayu shi ma din min zahabin na zinare ka taba ganin plate din zinare in ka je aljanna za ka ganshi insha Allah ta'ala amin amin wa akwabin da kofuna cups irin na yan gayu wa fiha ma tashtahihi al-anfus Allah ya ce kaga a cikin aljanna akwai duk abin da rai take so duk abin da ka sani rai take so akwai shi kai duk abin da rai take so akwai shi ka san farai ita zalamar rai har abin da babu tuno shi take ko to wallahi in ka ji aljanna sai ka same shi haka Allah ya ce a cikin suratul fusilat wala kum fiha ma tashtahi anfusukum wala kum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim akwai duk abin da ranka zai hararo duk abin da zuciyarka za ta hararo ina ma in samu abu kaza kawai sai dai ka ganshi ina ma na samu abu kaza kawai sai dai ka ganshi Allah ce wala kum fiha ma tad'una duk abin da ka kirawo kace a kawo maka wallahi sai an kawo maka aljanna aljanna babu fa aljanna babu an gane babu ba ta a aljanna Allah madaukakin sarki ce wa taladdul a'yun a cikin aljanna akwai duk abin da ido zai kalla ya ji dadi wato jin dadin ba bangare daya bane ido kunne baki har duk abin da ka sani komai akwai abin da aka tanadar masa wa antum fiha khaliduna Allah madaukakin sarki ce kuma kuna masu dawwama a cikin ta sai Allah subhanahu wataala ce wa tilkal jannatu waccan dan ka gane abu ce mai nisa sai kai aiki ake kamo ta shi sai Allah ya ce tilka waccan kamar tana nesa eh sai kai aiki ba haka ake kaiwa zuwa gare ta ba aljannatu allati uristumuha ita ce aljannar da aka gadar muku da ita aka ba ku ita bima kuntum ta'maluna sakamakon abinda kuka kasance kuna yi na aiki ma'ana babu wanda zai shiga aljanna saboda aikin sa amma matsayi da mutum zai samu a cikin aljanna wannan menene yake kai shi aikin sa ne duk wanda ka gani a cikin aljanna falalla Allah sai ta kai shi ba haka bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace saddidu wa qarib ku daidaita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace babu ɗaya daga cikin ku da aikin sa zai shigar da shi aljanna sabai suka ce ya rasulullahi wala anta ko kai ma yace wala ana ko ni din illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli sai Allah madaukakin sarki ya lullube ni da falalarsa da rahmat sannan zan iya shiga aljanna to amma me yasa aljanna manzon Allah ta fata kowa sallallahu alaihi wasallam saboda yayi aikin da ya fana kowa ke ma idan kai aikin da ya fana wani to aljanna ka ta fita sa ka shiga aljanna da falalar Allah amma ka samu matsayi da aikin da kai bisa bin Allah da kai a duniya ɗan uwan fahimta saboda haka idan ka ji Allah madaukakin sarki ya ce mutane suna samu aljanna ne jaza'an bima kanu ya'maluna sakamakon abinda suka kasance suna aikata abinda ake nufi shine za su samu matsayin aljanna sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa amma falalar Allah ta madaukakin sarki ita take su ina take su aljanna Allah madaukakin sarki ce lahum fiha fakihatun a cikin aljanna fa akwai kayan marmari babu abinda babu a cikin aljanna duk kayan marmarin da kake bukata kafiratun kai da yawa ma ba yan kadan bane min hata akuluna daga cikin zakurin da cima eh duk abin da kake so kayan marmari akwai shi kayan marmarin ma kuma ga su nan idan bishiya ce Allah madaukakin sarki ce qufu hami daniya abin tsinkar ta kusa ce kana kwanta ka tsinka ka sa baki ka sha in ka tashi ka zauna ka sa hannu ka tsinka in a zauna kake zaka tsinka in a tsaye kake ba a tsalle eh ba a hawa bishiya ba ka hawa bishiya to da Allah hawa bishiya ba wala bane an gama shi ma tsinkar sai kaga dama an kana so ka ji shi a bakin ka kawai zaka ji shi kware da gaske wato sawar da abinda zaka sawara a cikin aljanna abinda Allah madaukakin sarki ya baka lamuni akan sa shine duk abinda zuciyarka ta raya maka na jin dadi a cikin aljanna zaka same shi ko menene in kai malalaci ne shikenan akwai akwai harkar malalata ba dole sai kai aiki ba in kana so ka dan yi aiki kuma sai ka sa hannu ka tsinka duk dai gashi nan Allah ya madaukin sarki kai mu aljanna
amin
Allah ya yafe mana zunuban mu aljanna akwai kayan dadi amma kuma akwai wahala wajen shiga ta sai an yi aiki eh shi sa annabi ya ce mana ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna annabi ya ce kaga ku saurara haqiqa hajar Allah wallahi mai tsada ce annabi ya ce hajar Allah ita ce aljanna tace aljanna Allah kai mu aljanna akwai sauran ayoyi da suke bayani akan aljannan Allah da sati mai zuwa sai mu ci gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh shi kuma a ƙasa ba yana kasancewa sosai shi ma za ta cece shi za ta cece shi in Allah yarda idan macen ce a sama shi kuma bai aiki irin nata ba yana ƙasa shi ma zai ce darajar ta sai a kai shi wajenta eh saboda ba da za a yi ƙasa da ita ba shi za a yi sama da shi yawwa wannan yace assalamu alaikum malam yakin sufin an ce ya faru ne tsakanin rundunar imamu ali imamuna ali da rundunar sayyidina muawiya malam gaskiya ni abin ya saka ni a rudani dan dukkanin su musulmi ne malam a taimaka min dan Allah da bayani akai a huta lafiya to abin da yake cewa shine akwai yakin da ake sufin yakin sufin an yi shi ne da rundunar sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda da rundunar muawiya dan abi safiyan Allah kara masa yarda kowane sabon annabi ne kowane barin ga muku nasaba sa da annabi shi sayyidina alƙanin annabi ne da mahaifinsa da mahaifin annabawa da kali ne sannan kuma ya auri yar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne shi kuma muawiya yayarsa Ummu Habiba Ramlat bint Abi Sufyan matar annabi ce yana cikin Quraysha kuma Banu Hashim ne shi ma ina fata an fahimta yana cikin Banu Umayya to haka kowanne sahabin annabi ne Ma'awiya yana ɗaya daga cikin sakatarorin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a garshe wanda suke cikin Kuttabul Wahayi idan an wa annabi wahayi akwai sahaban da annabi yake sa su rubuta masa Ma'awiya yana cikin su kaga ƙarshen yadda kenan ko duk ma'aikaci ya san me matsayin sakatare a wajensa in sakatare ya ga dama aka raba ki da shi me ba za a yi maka ba komai za a iya maka yana cikin sakatarorin annabi to me ya faru suka yaki ka fahimci cewa babu inda aka ce a duniya ba za a iya samu matsala tsakanin musulmi da musulmi a yaki ba za a iya samu shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in ta'ifatani minal me mu'minina sai ce me iqtatalu idan aka samu jama'a guda biyu daga cikin mu'minai kowanne Allah ya kira shi da me mu'minai a shiga gaba kafare bane ko sai Allah ya ce sun yi me sun yi yaki sai Allah ya ce ku da baku a cikin su fa aslihu bainahuma sai ku yi sulhu tsakanin su to abin da ya faru tsakanin sayyidina muawiya a gurguje da sayyidina ali aka yaki shine sayyidina muawiya dan abi safiyan na cikin banu umayya sayyidina usman dan afan shi ma banu umayya ne dan uwansa ne na jini kabilarsa daya to sai aka samu wasu mutane daga cikin khawarij suka zo suka zagaye gidan sayyidina usman tsawon kwanaki suka ce sayyidina usman baya adalci yana bibita yan uwansa yana kaza suka hana shi fita sallah gaba daya karshe dai karshen karshe suka samu dama suka kashe sayyidina usman suka yanka shi cikin gidansa waɗannan mutanen da suka kashe sayyidina usman an yi wa sayyidina ali mubaya'a a matsayin khalifa bayan sayyidina usman sai suka gudu suka shiga cikin rundunar sayyidina ali an gane su ma duk suka yi mubaya'a suka narke suka zama yan rundunarsa to a lokacin sayyidina muawiya shine gwamna a sham a siriya yanzu to da haka ana ta zuwa daga gurare a je a yi mubaya'a wa sayyidina ali sayyidina muawiya sai ce shi zai mubaya'a ga sayyidina ali ba me dalili na sa iji ta hadin ne me dalili saboda wanda ta kashe sayyidina usman suna cikin rundunar sayyidina ali sai an fito da su an kashe su an musu hadisi sannan zai mubaya'a an fahimta kun ga wannan ijtihadin sa ne ko sayyidina ali ta a ka zo kai mubaya'a idan kai mubaya'a aka samu nutsuwa sai a kama su ɗaya bayan ɗaya a musu hadisi a shi bai san wannan ba to kun ji abin da ya haifar da yaki yaki ne da dukkanin bangarori na musulmi an yi su ne ba bisa ba bisa so ba abu ne da yake mai tarihi ne mai yawa insha Allah ta'ala daga cikin littafin da nake so mu karanta a wannan majalisi namu akwai hikmatu min at-tarikh zamu ji bayani filla filla a cikin sa za ku ji akwai lokacin da aka zo aka fara yakin ma har an kusa yin sulhu munafikan da suke cikin tawagar suka gane cewa idan aka yi sulhu su kuma kashin su ya bushe yanzu kansu za a dawo su za a kama a yanka suka je suka lalata sulhu yaki ya ci gaba amma kuma barin ga muku wani abu wannan yakin an ana yin sa idan aka kashe musulmi kuma gaba daya ake haduwa a dauke shi a je a Madina idan a je a binne shi da randunan Sayyidina Ali da randunan Muawiya duk tare ake haduwa a dauki mutum a je a masa janaiza a binne shi ashe kowa ya da kowa menene musulmi ne fitina ce kawai fitina ce Allah madaukakin sarki ya farar ya haifar ba yadda aka iya amma da Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya dukkanin sahabbai ne kuma kowanne mutumin kirki ne kowanne insha Allah ta'ala dan aljanna ne ina fata an fahimta saboda kada ka ce ai Sayyidina Ali shine mai laifi Sayyidina Muawiya shine mai laifi kai waye saka waye saka tilka ummatun adkhalat laha ma kasabat wa lakum duk wata aya da kaji Allah madaukakin sarki ya kawo yayi lugudan gafara a cikin ta wa sahabbai Muawiya na ciki Sayyidina Ali na ciki wasabiquna alawwaluna yana ciki ko baya ciki yana ciki saboda ka duk sun shiga ciki fitina ce kamar yanzu misali kai da abokinka kuna fada ku ba ku yi sai a ce da ɗan wuta ne ku da kun yi fada ina fatan ba rashin fahimta bane rashin fahimta ne kun yi rigima kuma gobe a gan ku shirya ba shikenan ba waye da waye ba a fada wai ba washe ce harshe da hakuri ma ana mai to ka dauki wannan matsayin sabawa ce ta harshe da hakuri kuma an dawo an shirya karshe dan gidan Sayyidina Ali dan Abi Talib al-Hasan lokacin da mahaifinsa ya rasu Abdurrahman ibn al-Muljim al-Muradi shi ya kashe shi yana sallah bayan ya fito daga masallaci da asuba shi ya kashe shi aka dora ɗansa Sayyidina Al-Hasan da Sayyidina Al-Hasan ya hau yakin tsakanin Muawiya da Sayyidina Al-Hayy yanzu bai mutu ba amma shi Sayyidina Al-Hasan sai ya ce a'a da a ci gaba da wannan yakin a ci gaba da zubar da jinin musulmi shi ya yadda ya yi stepin down ya ba wa Muawiya dama ya zo ya hau kan mulki yan uwa kun fahimta Sayyidina Al-Hasan da kansa ya sauka daga kan wannan kujerar ta mahaifinsa ya ba Sayyidina Muawiya to shine Sayyidina Muawiya ya zama me ya zama halifa kun ji inda yakin ya kawo ƙarshe jinin Sayyidina Ali dan sa na cikin sa babban dan sa Al-Hasan shine kawo ƙarshen yakin ina fata an fahimta inda a ce gaba ce tsakanin su game da su suke faɗa zai sauka daga kan mulki ya bashi babu wannan ka dauki abin a matsayin kawai sabani ne aka samu tsakanin bangarori na musulmi guda biyu duk wanda ka je ya zo yana ce maka bangare kaza kafirai ne bangare kaza ba musulmi bane Sayyidina Muawiya ba musulmi bane wallahi zindiki ne munafiki ne ka fita daga harkarsa ba mutumin kirki bane wallahi Sayyidina Ali mutumin kirki ne sahabin annabi ne bawan Allah ne dan aljanna ne Sayyidina Muawiya mutumin kirki ne bawan Allah ne sahabin annabi ne shi ma insha Allah ta'ala dan aljanna ne shi kenan sai ka zauna lafiya ba komai naka a ciki yanzu aka ce ma Sayyidina Muawiya ba dan aljanna bane dan wuta ne kai mai naka a ciki mai kari bata da shi ka zo ka ce dole sai ka kai mutum wuta Allah ya kyauta wannan abu ne mai fadi babu lokacin yin bayani dogo akan su amma dan Allah dan karatu yasa za ku ga littafin yayi bayani akan qadiyar sosai da sosai za ku ji yadda aka har ba ma wannan ba har kashe Sayyidina Usaini yadda aka yi ta ji za ku ji ya aka kashe Sayyidina Husaini a Karbala su waye suka kashe shi da hannun wa aka kashe shi me ya faru duk za ku zo ku ji insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah